بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا ينوا إنا يمنى غيسوا تأدين المسلنشي.
فإن كل محدثة بدعة وكل
ديكا نين يبودة قودية سكارة تبتاق الله سبحانه وتعالى واند تشكين قدر وسا دا أمين چي وسا يارا بسكو كمو أوانن a rana ta litinin a yau muna 3 ga watan jumada tsani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasin mu na biyar a cikin karatun mu na littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, a wannan masallaci mai albarka nan Masjid Miftahil Khairati, masallacin Juma'a dake nan unguwar Ibrahim Bako a nan cikin garin Bauchi. Darasin mu na satin da ya wuce muna cikin babi na biyar, hadisai guda biyu da suka zo a cikin babin mun karanta hadisi guda daya, shine hadisi na 8 wanda yau insha Allah ta'ala zamu tashi kan hadisi na 9 karkashin babi na 5, babu layyinul kalami liwalidayhi, babin da yake mana magana akan ya zama dole ga mutun ya zama mai tausasa magana ga mahaifansa a lokacin da zai magana da iyayensa, ya zamana yana tausasa kalmominsa, yana kuma zaɓan kalmomi waɗanda suke nagaltattu a yayin da zai magana da su. Za mu tashi insha Allah ta'ala kan hadisi na 9. Malam ya ce haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Sufyan an Hisham ibn Urwa an abihi waqfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma قال لا تمتنع من اي شيء احبه. امام البخاري يتي حدثنا ابو نعيم، ابو نعيم يبام حديثي قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه، دغ هشام ابن عروه عن ابيه دغ بابنسا يتي وقفض لهما جناح الذل من الرحمه. معنى wannan aya da muka ji ta suratul isra da Allah tabaraka wa ta'ala yake mana bayani akan yadda ya kamata mutum ya mu'amalanci iyayensa, Allah yake waqfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahmati, ka shimfida musu fukafukai na kankan da kai don nuna tausayi gare su. Qala, sai ce to ma'anan wannan ayar shine la tamtani' min ayyi shay'in ahabbahu, duk abinda iyayenka suke so to karka ki. Wannan yace shine ma'anan wannan aya, duk abinda suka nuna son su da abin ko suka furta a bakin su cewa muna son kaza, to kai kokari kada ka gagara yin wannan abu, kada ka kasa yin wannan abu, iya gurgurdan iyawanka, iya karfin da Allah subhanahu wataala ya baka. Yace wannan shine ma'anan wannan aya, waqfid lahumu janaha dhull min arrahma. Wannan kuma hadisi ne wanda yake da wato asal ne wanda yake da isnadi mai kyau, Imam Tabari rahimahullah ya kawo a cikin tafsirin sa Jami'ul Bayani an ta'wil ayatul Qur'an, da wato wannan ayan tana nufin cewa duk abin da iyayenka suka bukaci suna son yin shi ko suna son ka yi shi, matukar kana da dama to karka ki yi shi koda basu furta a baki ba, saboda ka san akwai abin da mutun zai nuna maka ne yana so ne, amma bilisanil hali ba bilisanil maqal ba, yanayin sa shi zai sa ka fahimci cewa ina son kaza, watakila saboda wasu maganganu da zai dinga yi yana maka jidwaye mai kaman wanka, yana shagube, yana nuna maka yana son kaza, to wannan abin da yake so din kai kokari kada ka ki, matukar kana da halin da zaka yi din, matukar kana da ikon da zaka yi din. Allah ya sa muna fahimta. Babi na shida, malam yace babu jaza'il walidaini. Wannan babin zai mana bayani akan me zaka yi don ka saka ma iyayenka bisa ga abin da suka yi maka. Mahaifiyarka ta yi maka hidima, mahaifinka ya yi maka hidima, mafi girma kuma daga cikin hidiman da iyayenka suka yi maka shine da suka baka daman da kakan iya budan baki ka ce ga mahaifina ga mahaifiyata. Wannan kuma ya samu ne ta hanya guda daya, shine ta sanadiyar sun haifo ka ta hanyar halal, ta wannan karshen gata da iyaye suka yi maka kenan. Inda mahaifinka ko mahaifiyarka ko dukan su biyu sun haifo ka ta hanyar haram, ta hanyar banza, ba za ka iya budar baki ka ce ga mahaifiyata ko ka ce ga mahaifina ba, da duk abin da za su yi maka a duniya, duk hidiman da za su yi maka, duk yadda za su dauki nauyinka, wannan kadai ya rusa maka tarihinka a duniya gaba daya. Amma saboda ka zo ta halattacciyar hanya, kana iya budar baki ka ce wani shine mahaifina, kana iya budar baki ka ce wacce ita ce mahaifiyata, amma inda ka zo ta sunkuyan hakan ta wani hanya na daban ba wannan na halal din ba, to da ba za ka samu wannan damar ba, ba za ka samu wannan damar ba. Kaga wannan din shi kadai ne iya hidiman da iyayenka suka yi maka, to sun riga sun yi maka, din da ma already Allah ya riga ya tsara babankan nan shine babanka, mamankan nan ita ce mamarka. Yanzu abin da ya rage zabin da yake gare su shine ko dai ka zo ta halal ko ka zo ta haram, amma dai dole su za su kawo ka, ko ka zo ta halal ko ka zo ta haram, wannan zabin kuma yana hannun su. To da suka zabi ka zo ta halal su kawo ka ta hanyar halal, to wannan kadai ya cancanci ka jinjina musu, wannan kadai ya cancanci kai godiya ma Allah, domin duk wanda bai samu wannan ni'imar ba baya irin tutiyar da kake yi, baya iya dukan kirji ya nuna iyayensa, saboda wata ni'ima ce da ake samu wanda shi ya rasa wannan ni'imar kuma. Allah madaukakin sarki ya saka ma iyayenmu da alheri. Malam yace haddathana qabisa qabisa ibn uqba qala haddathana sufyan an suhail ibn abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiquhu. Imam al-Bukhari yace haddathana qabisa qabisa ya ba mu hadisi qabisa ibn uqba qala haddathana sufyan an suhail ibn abi salih an abihi an abi hurairata radiyallahu anhu qala abu huraira Allah shi kare da a gare shi yace anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi annabi yace la yajzi waladun walidahu babu wani abun da da zai yi ya saka ma mahaifinsa na irin hidiman da ya masa na irin tsare masa mutuncin da yayi illa an yajidahu mamlukan face ya zamana ya samu mahaifin nan nasa a matsayin bawa ko an sace shi an saida shi a matsayin bawa ko kuma an wato ainifin kamo shi a matsayin fursuna na yaki yau ga mahaifinka karkashin kangin bauta fayashtarihi sai ya je ya sayo mahaifin fayutikahu ya enta shi to wannan shine iya abinda zaka iya yau a ce ka biya mahaifinka a ce an wayi gari yau mahaifinka yana karkashin kangin bauta an kama shi a matsayin bawa ko an sace shi a matsayin bawa ko an sayo shi a matsayin bawa ko an kama shi a matsayin fursuna amma yaki ya zama bawa a ce an wayi gari ka je ka cire kuɗi ka sayo shi ka enta shi ka fitar da shi daga kangin bauta to wannan shine iya abin da zaka iya yi ba mahaifinka ya zama na ka biya shi sakamakon abin da yayi maka jama'a muna fahimta ku wannan zai nuna mana wato shi addinin musulunci na farko dai musulunci baya son yawaitan bayi a cikin mutane wannan shi yasa zaka ga duk inda za a yi maganan wani aikin alheri to zaka ga an sako ɗan ta bayi a ciki idan mutum yayi wani gagarumin laifi wanda ake so yayi kafara sai kaga a cikin jerin gwanan abin da zai yi na kafaran akwai ɗan ta bayi a ciki misali wanda ya kashe wani bisa kuskure mutum musulmi ya kashe dan uwansa musulmi bisa kuskure Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu kaga kafaran farko da aka bashi wanda ya kashe mu'mini bisa kuskure shine fa tahriru raqabatin mu'mina en tabaywa kaga wannan kafaran wanda yake san kai wanda yayi zihari wa matarsa mutum ya budi bake ce da matarsa ke yanzu matsayinki ya zamo daya da mahaifiyata ko kanwata ko ya ambaci wata muharramarsa to ita ma wannan matan ta haramta gare shi har sai yayi kafara daga cikin kafaran sai da Allah ya jedo akwai ɗan tabayi a ciki walladhina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa kaga abu na farko kenan fatahriru raqabatin a fara ɗan tabayiwa wanda yayi rantsuwa bisa ganganci ya rantsi da Allah yayi rantsuwa kuma rantsuwan ya zama na kafara ta biyo kansa a cikin jerin gwanan abin da zai yi na kafara sai da Allah ya ambaci ɗan tabayi a ciki la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu id'amu 'asharati masakina min awsaqi ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga cikin zabin da aka bashi ya dauka a karan farko har da yin tabayi a ciki Allah da yi maganan aikin alherin da ya kamata mutun yayi dan ya tsallake wahalan bala'in azabar wutan jahannama sai da ya ambaci yin tabaiwa a ciki Allah ya ce falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba aikin farko fakku raqaba yin tabayi to kaga musulunci ba addini ne da yake goyen bayan bauta ba hasali ma ba ma bayi ba waɗanda aka kama su a matsayin masu laifi aka je aka daure su a matsayin fursunoni masu laifi aka sanya musu tara wanda za su kawo don su yi belin kansu Allah ya ambata mana cewa cikin ayyukan alherin da mutum zai yi akwai cire dukiyarsa domin ya enta waɗannan mutane Allah yake cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kaga wa asira sune kokarin enta waɗanda suke cikin burzi to jama'a don Allah in ya zama na musulunci yana goyen bayan wanda aka kama shi a matsayin bawa ko aka kama shi a matsayin fursuna ka cire kuɗi ka je ka enta shi yaushe kuma za a wayi gari zuciyar musulmi ta kekashe yazo yi cikin garin musulmai ya tasa musulmai gari guda mutun 100-200 ya tafi jeji da su yana jiran shi a bashi kudi kafin ya sako su yaushe musulmi zuciyarsa ta yi tauri irin wannan bayan musulunci na gaya maka in ma an kama mutun a matsayin personal ko an kama shi a matsayin bawa ka cire kudi ka je ka ento shi to yaushe kuma yana zaune kalau lafiya lau zaka zo ka tasa su a gaba su 50 ku yi jeji kana jiran sai an baka kudi kafin ka sako su yana daga cikin wadanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah Allah da kansa yace akwai wasu mutum uku ni zan yi husuma da suran tashin kiyama ni zan yi fada da suran tashin kiyama daga cikin su yace akwai rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu mutumin da ya kama da mai yanci ya sai da shi ya ci kudin Allah ya ce ni da shi za mu yi husuma ranar alkiyama yaron da ita yarinyar da aka kama da shi wanda aka kama da iyayensa Allah zai ce ku koma gefe wannan da ya kama muku da wannan kidnapper da ya sace muku da kuka bashi kudi ku banni da shi ni za mu yi fada da shi ranar alkiyama to ko a ina ne Allah ya ce maka za ku yi fada da shi ai ka san ba za ka sha ba ballantana a kiyaman ga ka gashi ga ka a gaban shi ai ka san ba za ka yi labari ba ba ka yi labari ba amma a wayi gari a ce musulmai mutum mai amsa sunan musulmi da sunan musulunci ya shigo garin musulmai ya samu musulmai masu sallah masu Allah daya ya tasa su a gaba ya jeji da su ina jiran a bashi kudi kafin ya sako su wasu ma a bashi kudin kuma ya kashe su bayan ya ci kudin ina musulmi zai sa wannan wannan kudin ina zaka sashi ina zaka kai shi wannan kudin da aka baka me zaka yi da shi me zaka yi da shi shi yasa mafiya yawan su ba su taba rayuwa cikin yanci ba su taba rayuwa cikin yanci Allah ya tsara maka ka rayu cikin ƴan uwanka mutane amma saboda wani bala'i da ka kaka ba makanka ka koma kana rayuwa cikin jeji da macizai da waye da waye da bishiyoyi kai mutum kana rayuwa cikin waɗannan ina kwanciyar hankali anan to wannan kuɗin da ka tara baka yi saka zo ka gina gida mai kyau a cikin gari ba to amfani mai maka baka yi saka shigo mota mai kyau kai yawo cikin gari ba wannan shi kuma amfani mai maka wannan kuɗi baka amfani komai ba baka amfani komai ba amma kaga an zo an ce maka wai an tasa ƴan mata guda 50 ko 100 da wani abu an yi jeji da su sai bayan shekara 5 kafin kaga an sako su wata ta dawo da ƴaƴa biyu wata ta dawo da ciki wata an kashe ta wata an yi wane ne kuma duk waɗanda suka yi wannan aikin musulmai ne duk waɗanda suka yi wannan aiki kuma musulmai ne yanzu ka kaddara ma sai a zo a ce da kai ai su ma kidnappers din a'a kwace musu shanu aka yi wai da aka kwace musu shanu su ma sai suka fusata to shi wannan da ka kama shi laifin sa ne me shi ya kwace maka shanu shi laifin shi ne me yanzu kenan duk wanda aka masa laifi ko sai fara kama mutane su yanzu fulanin ba suke shiga cikin gonakin Hausawa suna ta samu su shanu suna cinye musu kaya ba ba suke yin haka ba to yanzu shi ma ba haushi sai ya ce ni ma na yi noma an cinye min noma ni ma na dauki makami towa ina za a zauna a kasar ina za a zauna a kasar wanda ya maka laifi daban wanda ka kama daban ai ko a wajen Allah wani baya daukan laifin wani wala taziru waziratun wizra ukhra ko a gaban Allah wani baya daukan laifin wani Allah ya kyauta Allah ya kiyaye saboda haka masu wannan aikin muna musu nasiha da sunan Allah da ayoyin Allah wallahi su ji tsoron Allah su sani cewa bayan wannan rayuwar ta duniya akwai wata kuma ba nan za a kare ba wanda ka kama kai jeji da su in ka kashe shi ya bar duniya duk ka kara ma kanka shekara 200 bayan rayuwarsa bayan mutuwarsa kai ma zaka bi shi zaka bi shi inda yaje din nan kai ma zaka je duniyar kuma zai tafi ya bar maka ita kaga shin bayan ya tafi kudin da aka baka na fansansa kaga kuma kai kuma amfani me zai maka kai kuma kaga amfanin me zai maka. Saboda haka masu wannan aikin wallahi su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah. Allah yana nan a madakata yana jiran kowa. Inna rabbaka labil mirsad. Allah ya ce ina nan ina jiran kowa, kowa kuma zai zo, kowa zai dawo. Ina maka rantsuwa da Allah, wallahi ran da zaka gamu da Allah, ran da za a kai ka gaban Allah, ga ka a gaban Allah, wallahi zaka dauka tunda Allah ya halicci duniyan nan gaba daya, ka dauka kai kadai Allah yake jira din tsawon zamanin da aka yi nan kafin ka zo, ka dauka kawai duk an yi ne dan ayi shimfidin ka zo ka rayu ka je gaban Allah. Saboda irin yadda zaka ga yadda Allah ya tanadar maka da masu shaida akan duk abin da kake aikatawa, ka dauka duniyan nan kai an yi ta ne dan kai kadai ka zo ka mutu a maka sakayya. Inna rabbaka labil misad. Allah yana can a madakata yana jiran kowa, da wanda ya mutu, da wanda aka kashe shi, da wanda dabbobi suka cinye shi, da wanda ya kisan, da wanda ya sa aka yi kisan, duka kullu man alaiha fan. Kowa za a wayi gari, akwai wanda za a wayi gari duniyar babu kowa a ciki. Su kuma waɗanda suke da haƙƙin tsare al'umma, ƴan siyasa ne da sauran shugabanni, waɗanda suke amfani da jinin talakawa don samun dukiya, wallahi ku yi makan ku faɗa. Mafiya yawanku da yawanku shekarunku 50 60 zuwa sama, amma har yanzu kuna amfani da jinin talakawa don ku tara duniya. Shekaranka 50 60 ka doshi shekara 70, to me ya rage maka a duniya? Kamata yayi ka fara packing din kayanka, don wallahi kai ma ka san ka kusa tafiya. Shekaranka 70 dai a duniya kan wallahi ba sai an gaya maka ba, wallahi kana bakin kabari, ka kusa isa, ka kusa isa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna imarata ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu zalika. Annabi yace iya tsawon ran da Allah ya ba mu al'ummata, mafiya yawan su, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace shekara 60 shekara 70. Manzo Allah yace in kadan ne a cikin su za su wuce wannan range din 60 to 70 years, in kadan ne za su wuce, in kadan ne za su wuce. To wanda har ya kai 70 din ma ya dara 70 din, ya shiga cikin ƴan kadan din da aka ce sun wuce din, amma har yanzu yana amfani da jinan talakawa don ya tara duniya, don ya tara kuɗi. Har yanzu, saboda haka su yanzu sun kashe ma mutane kasar gaba daya, tattalin arzikin kasar, hanyar ilimin kasar, komai. Yanzu an wayi gari mafiya yawan jihohi suna ta rufe makarantu, a rufe primary, a rufe secondary, an yi fita, a rufe tertiary institutions, duk an kukkulle su mafiya yawan jihohin arewa. Me dalili? Yanzu rufe makarantun su ne mafita? Ba shi ba ne mafita. Mafita shi ne a yi takilin waɗannan masu wannan aikin, shi ne iya mafita, amma ba rufe makarantu ba, ba rufe makarantu ba. Ba wani ɗan ta'addan da ba san inda yake ba, tunda wasu lokacin har akan yi hira da su, ko ba haka ba ne? Har akan yi hira da su, yo to wanda za a yi hira da shi a waya kuma a ce ba san inda yake ba, wai an kasa kama shi? Wanda har za a ce wai an yi hira da shi live a gidan rediyo, yana daga can inda yake din, kuma a ce wai an kasa har ba inda za a kamo shi, an kasa inda za a gano shi? Kai haba jama'a, ba san inda yake ba. Amma yanzu nan kana hawa social media, ka zagi uban gwamna ko uban shugaban kasa, yanzu bayan magariban nan kan isha an rarrabo inda kake, kafin a kira isha an gano inda kake. Wannan saboda ka taba shugaban kasa ne ko ka taba gwamna? Amma masu kashe talakawa su har yanzu ba a gano inda suke ba. Eh, sannan kuma mu talakawa don Allah mu dage da addu'a, mu sanya kasan nan cikin addu'a. Kowa a cikinmu ya yi kokari a cikin awannin darensa da yake bacci, ka ware minti 10 kacal, ƙarshen dare minti 10 kacal ka ware shi, a tashi kai nafila raka'a biyu ka shafe minti 10 kana sa kasar a cikin addu'a. Yau in dukan mu zamu yi irin wannan, mu koma zuwa ga Allah, Allah zai kawo su wa'annan bayin Allah ne, su waye fi ƙarfin Allah a cikin su? Waye ne fi ƙarfin Allah a cikin su? Ba wanda ya fi ƙarfin Allah a cikin su, da wanda suke jejin, da wanda suke cikin birnin, duka ba wanda ya fi ƙarfin Allah a cikin su. Allah kuma yayi maganin su a cikin wannan, illa kalam il basari ne au aqrab, kamar kyaftawan ido ne Allah ya gama da su. So mu kuma addu'an da muke yi shine ya ubangiji duk wanda yake da hannu wajen sace mutane a ƙasar nan da kama su da karkashe su da mai aikin da mai daukan nauyin da mai goyen baya da mai jin dadi ya Allah kowaye shi kafi mu sanin su dukan su ka kuma fi mu sanin ta inda zaka kama su in ka san a iliminka na gaibu za su shiryu Allah ka shirya su Allah ka kintsa su Allah ka dawo da su kan hanya in ba za su shiryu ba ya ubangiji in ba za su shiryu ba Allah ka tafiyar da su Allah ka kawar da su Allah ka canza mana su da wanda suka fi su alheri Allah muna roƙonka in ba za su shiryu ba kaidun su Allah ka maida su ya koma kansu sace mutanen da suke Allah ka sa ta juya su koma sace junan su Allah ka tsaida bala'in su ya tsaya a tsakanin su duk abin da suka tara na duniya Allah ka wargaza shi Allah ka daidaita shi ko me suke da shi da harkan kasuwancin su da kudin su da dukiyan su da mulkin su Allah ka wargaza shi Allah ka tarwatsa su Allah ka hana su sakat ka hana su kwanciyar hankali su kuma ƴan uwan mu da aka kama su suna cikin jeji Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan tsarkin sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafiya daukaka Allah muna tawassuli da sunayenka guda 99 muna tawassuli da alqur'ani Allah muna roƙonka ka kawo musu dauki Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su cikin aminci Allah ka dawo da su cikin iyalansu cikin lafiya da kwanciyar hankali wadanda aka kashe a cikin su Allah ka musu rahama Allah ka karbe su a matsayin shahidai ka sanya aljanna ta zamo makoma a gare su ka sanya su cikin wadanda za su tashi ranar alkiyama a matsayin shahidai Allah madaukakin sarki ka kawo mana dauki kawo mana agaji jami'an tsaron mu masu kokarin kawo canji da gyara a harkan tsaro Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka dafa musu Allah ka taya musu Allah ka iya musu masu kokarin tatile kafafun masu fatan kawo mana sauki Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka ka sa su ci da baki Allah ka sa su ci da goshi Allah ka sa su dunguro Allah muna roƙonka ka wargaza aniyan su duk abin da suka shirya akan talakawa Allah ka baida musu kaidin su koma kansu mu ma kuma talakawa Allah ka shirya mu Allah ka dawo da mu zuwa gare ka Allah ka daura mu akan hanya madidiciya kasar mu Allah ka tsare mana ita ka kara mata albarka Allah ka gyara mana duk abin da ya baci a cikin ta abubuwa da yawa da ba za mu iya ba Allah ka iya mana su jami'an tsaro da shugabanni da gwamnoni da ƴan majalisu da wane ne Allah kowa ya kasa kowa ya gaza sojoji ba za su iya ba ƴan sanda ba za su iya ba ba mai iyawa sai kai Allah mun tuba ya ubangiji Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana dauki duk wanda muke tunanin zai iya ya gaza ba zai iya ba Allah mun tuba mun dawo gare ka ya ubangiji mun yadda mun gamsu ba mai iyawa sai kai Allah ka iya mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka sassauta mana wannan yanayi da muke ciki Allah ya kiyaye mu Allah ya samu dace saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu abinda da zai yi ya zamana ya saka wa mahaifinsa bisa ga abinda yayi mishi sai in ya same shi a matsayin bawa sai ya saye shi ya yanta shi dan yanci babban abu ne a ce yau kana da yanci abu ne mai girma amma a ce yau an sa maka takunkumi kana cikin kukumi baka da yancin zirga zirga wannan masifa ce wannan bala'i ne Allah ya tsare mu قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدثني أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن عذعرت ركابها لم عذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما إمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد ابن أبي بردة ابن أبي بردة أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال يتي سميت أبي يحدثني يتي ناجي بابانا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري ينا باني حديثي أنه شهد ابن عمر
yace ya ga Abdullahi dan Umar ya shaidi Abdullahi ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yaqufu bil bait ga kuma wani mutum da yazo daga kasar Yaman yana da wafi yana kewaye dakin Allah ne alfarma ya dauko mahaifiyarsa tun daga kasar Yaman ya tawo da ita aikin haji gashi nan yana da wafi hamala ummuhu wara'a zahrihi ga mahaifiyarsa nan a gadon bayan sa ya kulu yana cewa inni laha ba'iru hal mudhallal yace wallahi ni ne wato abun hawanta raquminta wanda aka horar da shi horarre domin yayi mata hidima in uz'irat rikabuha lam uz'ar idan an tsorata ababen hawanta to ni kuma bazan tsorata ma'ana shine wato ko kuma ya zamana in uz'irat ay in dajarat wa jaza'at idan ma mahaifiyata ta hau kan wani abu na abun hawa ko doki ko raqumi ko wani abu in ma raqumin yayi korafi ko yayi raki yace to ni bazan yi raki ba bi ma'ana shine yadda na dauko mahaifiyata tun daga Yaman na taho har nan inda akan raqumi ta taho raqumin kan iya ce ya gaji dokin kan iya ce ya gaji kan iya nuna alamar gajiya yace amma ni bazan taba gajiya ba ni bazan taba yin korafi ba ni bazan taba tsorata ba bazan taba firgita game da dukkan mahaifiyata da ne tun daga kasar Yaman na kawo ta har zuwa nan wato ainihin Makka inda muka zo domin mu yi tawafi ba thumma qala sannan sai yace ibnu Umar sai kalli Abdullahi dan Umar yace da shi ya kai Abdullahi dan Umar atarani jazaituha sai yace mishi a ganinka nabiya farashin goyo na da mahaifiyata ta yi na dauko ta tun daga Yaman mun taho har nan Makka gashi duk abin da ake yin aikin haji da dawafi da safa da marwa da tsayuwan arfa da tafiya kwanan muzdalifa duk abin da ake a aikin haji ni na dauko ta muna yi a bayana take yin komai kana ganin nabiyata qala la sai ce a a walau bi zufratin wahida ko daidai da nishi daya da tayi da nakuda baka biya ta ba nishi daya da mahaifiyarka tayi da nakuda da kwanta da kai a bayanka daga Yaman har zuwa nan Ka'aba Abdullahi bin Umar yace baka biya ta nishi guda daya na nakuda ba baka biya ta ba to kafin ta haife ka nishi nawa tayi da nakuda kuma nishi nawa wata sai ta wuni guda tana nakuda wata kwana ɗaya kwana biyu duk tana nakuda ba ta haihu ba wata ƙarshe ma sai an je an sa wuka an farka ta sai an yaga ta tukunna kafin a ciro dan a cikin ta so yaushe kuma zaka ce ka biya ta wadin kai da kwanta a bayanka tai na ka biya kaga baka biya ba tukunna eh ya saura domin ita mahaifiyar lokacin da ta goye ka a bayanta har ka fara tafiya ita ta goye ka ne tana jiran girman ka kai kuma yanzu da ka goyo ta a bayanka ko ka sai mata mota take hawa ka sai mata ne kana jiran mutuwanta haka ne ko ba haka ba kana jiran nan za ta mutu ne eh duk wanda ka ji ya ce Allah ya raba mu da iyayenmu lafiya to me yake fata ya riga shi tafiya ko sai riga shi tafiya na'am yawa abin da yake fata tunaninsa shine me Allah ya sa su riga shi tafiya su rabu lafiya su fara gaba kafin ya biyo baya ashe duk hidiman da kake musu kai kana musu hidima ne kana jiran nan da za su mutu su kuma sanda suka maka sun maka ne suna jiran sanda zaka miki suna jiran sanda zaka girma inda za a zo a ce ka wani mahaifiyarsa ba lafiya sai hidima yake da ita wallahi sai ce ito ya dai muna ta kokari da har Allah ya raba mu lafiya eh to ya Allah ya raba ku lafiya yake ka tafi ko ta tafi ta wuce damuwansa kenan eh ma'anar maganar kenan yi saboda kaga kenan ashe ba za ka taba biyan mahaifiyarka abin da ta yi maka ba ba ka taba biya ba tabija wato shi yasa zaka ga kamar yadda muka ambata satin da ya gabata a mafiya yawan wajaje idan Allah yayi bayani akan a kyautata ma mahaifa guda biyu sai ya bude shafin mahaifiya shafi na daban dan ita din ta musammanci misali zaka ji ya ce wa wasaina al insana bi walidayhi kaga bi walidayhi ai mahaifa guda biyu sun shigo sai ce hamalathu ummuhu wahnan ala wahani sai ya bude maka wani peji dan ya maka bayanin kuma wani irin aikin da mahaifiya ta maka wahnan ala wahani nauyi akan nauyi kunci akan kunci rauni akan rauni wahala akan wahala haka ta dauki cikin ka a wani wajen yace wa wasaina al insana bi walidayhi ihsana sai yace hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha kaga bayan yace mun yi wasiya ma dan adam ya kyautata wa mahaifansa guda biyu sai yace mahaifiyarsa ta dau cikin sa a cikin kunci ta kuma haife shi a cikin kunci saboda shafin ta na daban ne ita shafin ta na musamman ne ita daka mahaifiya jama'a ba a bar wasa bace kuma tasirin iyaye musamman mahaifiya yana da tasiri a rayuwar mutum koda kuwa turban addini ka dauka wallahi in baka da zaman lafiya da iyayenka zaka samu cikas dan cikas din kai kadai zaka samu dan ka samu matsala kuma addini Allah ba abin da zai same shi ko wani abin addini kake sani kamar yanda yanzu nakan yawan maimaita mana mu yanzu musamman matasa yanzu idan mutum ya je makaranta sai samu haddan Qur'ani ya iya tafsiri ya haddace Ummatul Ahkam don ya dawo gida in ya zauna sai ga mahaifiyarsa ko iya hada baki ba ta yi ba sai fara mata kallon banza in ya ga mahaifinsa bai iya hada baki ba sai fara masa kallon mutumin banza yana wulakanta shi yana raina shi saboda yana daukan shi ba bakin komai ba duk waɗannan ayoyin da hadisan da ka haddace wallahi ba za su amfane ka ba in baka kyautata wa wannan mahaifiyar naka da kake ganin ko iya hada baki ba su iya ba wallahi wa'annan duk abin da kai ba za su amfane ka ba ba za su amfane ka ba dan su iyaye in da su kawo addu'o'i ma ya ba sai sun jawo ismullahi alazamu ko amana rasul ko ayatul kursi da falaki da nasi ba a'a magana ce guda daya Allah ga dana ka yi mishi albarka khalas an gama wannan dan Allah wa daranka wallahi an gama shikenan an gama bari na ba mu wani misali akwai wata daliba da ta yi haddin Qur'ani a wajenmu ta bi shekara biyar tana hadda amma ba alamar nasara yan bayanta da yawa sun zo yan ajinta da suke tare sun wuce ta dawo baya yan ajinta da ta dawo bayan sun wuce wasu sun biyo baya sun wuce ta tana nan standard to wani lokaci sai ta yi kusan sati ɗaya ko biyu bata zo makaranta ba muna zaune bakin makaranta sai na ga wucewanta sai na kira ta me yana ki zuwa makaranta sai ta ce wata ga uniform ɗinta na makaranta ba sai ce da ita ta koma cikin gida ta je ta saka uniform ta je ta saka kayan da take da shi na gida ta ɗauko Qur'ani da ta tawo makaranta ta shiga gida sai ga mahaifinta ta biyo ta a baya da ta zauna mahaifiyar ta ce to ta kawo mana karanta ne ta ce to bismillah ta zauna ce wannan yarinyar haddin da tun take akwai alamar nasara to tsakanin mahaifiya ne da malaman ƴaƴanta bai kamata a samu canjin magana ba sai ce mata hajjiya nasara kan bawo alamar shi sai tace mun to dama ta san wannan yar wannan yarinyan ba za ta taba da Qur'ani ba wallahi wannan yarinyan wallahi ba za ta da Qur'ani subhanallahi ce mata me ya faru me dalili ba ta da mutunci yarinyan nan ba ta da kirki yarinyan nan yanzu ta shiga gida ta ce mun ku da kuka ce ta dauko Qur'ani ta zo na ce mata eh ta ce bata ga uniform din da bata ce wannan magana ma ta ga muku ƙarya ce yau tun da garin Allah ya waye tun safe na fito da wanki ina yi har da kayan su da ita da yatta ina wankewa har uniform din tan yana na akan igiya na shin yaje na wanke shi su ko suna cikin daki suna danna waya ta ce dab azhar ta ajiye wankin ta hura wuta ta daura musu girkin abinci kuma ta sauke abincin suka zo suka zo na suka ci kuma suka koma suka ci gaba da muwansu ita kuma tana waje tana wanki yace to wannan shine kullun abin da yake faruwa tsakanina da su saboda ka wannan yar ban ji tsammani tana da rabon haddan Qur'ani ba ce subhanallah kai ba daidai ba ke kuma sakamakon da jika mata shine ki mata baki akan bangaren abin da ya shafi alqur'ani bayan ta gama madanne ta ka ba ta hakuri ta tashi ta tafi ki kira yarinyar lamaimita mata duk abin da mahaifiyarta ta faɗa haka ne ki tabbatar mun haka ne dai mata nasiha ta tashi wallahi ita mahaifiyar ta ga mana cewa yarinyar ta canza amma ina muku rantsuwa da Allah haka ta hakuri ta yi aure ba ta da Qur'ani haka ta hakura menene ya jawo shine wannan bakin da a karan farko kawai ta ji maranta shine tunda baki mun kin mun ba daidai ba to hukuncin ki shine ba za ki haddan Qur'ani ba wallahi haka ta hakura haka ta hakuri so kaga ashe har ababin neman ilimi har ni babin neman ilimin addini addu'ar iyaye da fatan alheri suna da tasiri kuma ba a samun fatan alheri daga wajen mutum dole sai an kyautata mishi dole sai an kyautata mai in ba haka ba ba za ka samu fatan alheri a wajen shi Allah ya sa mu dace eh Allah ya ba mu ikon kyautata mu iyaye mu wanda nasu shigar su a cikin su Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu daka Abdullahi ibn Umar yace barin gaya maka ko daidai yunkuri da nishi guda ɗaya da tayi wajen nakuda baka biya ta ba wannan dakwanta da kai a bayanka wallahi baka biya ta ba baka biya ta ba to kuma kaga wannan hadisin ba inne zaka same shi in ba cin da tafan ahlus sunna ba anan zaka samu irin wannan karatun ka kyautata ma iyaye ka girmama su ka mutunta su ga ladan da za a baka in ka kyautata musu bayan da zaka ga ana yawo da mutane wai a ce da kai wai akwai wani ahlus sunna ko wani dan izala ya ji ya siyo mamansa jaki da ana labarin jaki yanzu an kuma mashin tunda an wuce jakuna wai ya siyo mamansa mashin ya ce gashi nan ya biya ta wai duk goyensa da tayi eh in kana da gombe sai a ce ma abauci ya faru in kai so bauci a ce maka ai ba bauci bane yana jigawa haka za ta yawo da kai ba za ka taba samu wannan ba ba abinda zaka yi ma iyayenka ka biya su wallahi ba abinda zaka yi musu ka biya su ba abinda zaka yi musu ka biya su da yawan mutane zaka ga in ana maganar fifikon mahaifiya akan mahaifi ko akan wani abu makamancin haka sai ka ji da yawan mutane suna magana ai ita ce ta raine ka ta goye ka ta wanke maka bayan gida ta wane ne duka wannan aiki ne da wata tana iya yi a madadinta amma aiki guda ɗaya wanda duk duniya ba wanda sai hau mata wannan kujerar shine zaman ka a cikin ta wata tara na farko wannan ba wanda sai hau wannan kujerar ba wata wanda ta isa koma bayan mahaifiyarka ta zama makofinta a wannan bangaren babu balle a manzo batun nishi da wahalan nakuda da wahalan haihuwa ba wanda ya isa ba wata wanda ta isa ta maye maka gurbin ta a wannan babu wata in tana nakuda gaba ɗaya yanayinta ta zama totally gaba ɗaya yanayin ta ya fita daga normal yanayi na mutane ta kuma tana neman faran ƙasa shine abincin ta mai dadi wata damuwar ta a bude mata ban daki ta shaki warin masai wannan shine abin da ya fi mata dadi ya ji mata kamshin turare a wannan lokacin ba komai bane kuma silan zuwan dan nan da za ta haife shi eh
Allah ya kiyaye ka.
Yace thumma qafa ibn umara sai Abdullahi dan Umar ya ci gaba da dawafi fa atal maqama wa salla rak'atayn sai yazo daidai maqamu Ibrahim sai yayi sallah raka'a biyu thumma qala sannan sai yace da ni yabna abi Musa ya kai Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari inna kulla rak'atayn dukkan rak'o'i guda biyu da zakai a nan wajen tukaffirani ma amamahuma suna kankare maka zunuban da suka gabace su duk sanda ka samu dama kai raka'a biyu anan to ya kankare maka duk wani zunubin da ka gabatar a baya wannan hadisin hadisi ne wanda yake da isnadi mai kyau kuma yake ingantaccen hadisi hadisi na gaba hadisi na 12 imam al-bukhari yace haddathana abdullah ibn salih qala haddathani al-laythu قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله امام البخاري يتي حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح يا ابو حديث يتي قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ابي حازم عن ابي مرة مولى عقيل daga ابو مرة انتكن باوان عقيل يتي ان ابا هريره للي صحابي ابو هريره عبد الرحمن بن سقر الدوسي كان يستخلفه مروان Marwan sarki Marwan ya kasance yakan wato kalifantar da Abu Huraira akan kula da Madina a daidai lokacin da zai yi tafiya ko wani abu makamancin haka wa kana yakunu bi dhil hulaifa ya kasance yana zama ne a unguwar dhil hulaifa fa kanat ummuhu fi baitin mahaifiyarsa tana wani gida daban ko wani daki daban wa huwa fi akhir shi ma kuma yana wani daki daban qala yace fa idza arada an yakhruja idan ya nufaci zai fita duk sanda ya zo da safa zai fita zai tafi wajen aikin sa wa qafa ala babiha fa qala sai ya tsaya a bakin kofar dakin mahaifiyarsa sai yace assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa su tabbata gare ki ya ke mahaifiyata rahimakillahu Allah ya yi miki rahama kama rabbaitini saghira kamar yadda kika raine ni lokacin da nake karami fataqulu ita ko mahaifiyarsa sai ta ce rahimakallah Allah yayi maka rahama kai ma kama baraltani kabira kamar yadda ka mun biyayya lokacin bayan ka girma thumma idza arada an yadkhula sana'a mithluhu in ya dawo daga wajen aikin sa zai shiga sai ya sake tsayawa ya maimaita irin wannan kafin ya shige to wannan hadisin malamai sun ce hadisi ne wanda yake da'iful isnad isnadin shi yana da rauni saboda akwai ikhtilafi a cikin isnadin hadisin a wato a cikin riwayar hadisin akwai Sa'id ibn Abi Hilal a wanda malamai suna cewa wannan mutum ne wanda yake mai rauni a babin karban hadisi sannan shi wannan hadisin ko da yake dai mai rauni ne shi amma kuma yana nuna mana wani darasi darasin shine yanzu shi Abu Huraira da aka ce in ya tashi zai fita yakan ce wa mahaifiyarsa ya mata sallama ya ce Allah ya yi miki rahama kamar yadda kika raine ni ina karami ita kuma sai ta ce kai ma Allah ya maka rahama kamar yadda kai mun biyayya bayan ka girma tambayar anan ita ce kai dai baka isa ka Musa cewa mahaifiyarka ta tausaya maka ba san da kake karami dole ka yadda da wannan to inda tambayar take ita ce shin ita mahaifiyar taka za ta iya budar baki ta faɗi irin wannan maganar cewa ka mata biyayya bayan ka girma dan ne kalubale yake na ta bangaren baka isa Musa shi ba amma kai naka bangaren kana da yakinin yau in an ce mahaifiyarka me zaki ce akan wani za ta ce dan albarka ne akwai biyayya akwai alamar tambaya ai yawa kage kuma ba zallan insha Allah za mu ce ba ai aiki ne a ƙasa aiki ne a ƙasa aiki ne dole sai kai aiki dole sai kai aiki saboda ka in kaga Allah ya bar maka mahaifanka a raye kuma ya baka damar kyautata musu da yi musu abin da suke so to ka sani cewa wata kofa ce ta rahama Allah ya bude maka don ka samu ba kowa ke da wannan kofar ba je tuntubi waɗanda ba su da iyaye a raye wani sai iyayen nashi sun gama wahala da shi sanda Allah ya buda masa kuma lokacin sai ya karbi iyaye je tambayi irin wayannan ka ga iyaye suke ga ni'imomin duniya nan a tare amma duk sanda tana da wannan sai ji duniyan daqat alaihi al-ardu bima rahaba duk fadin duniyan nan amma sai ji duniyan ta mai kunci sai ji duniyan ta yi kunci saboda iyaye ba abun wasa bane Allah ya ba mu ikon kyautata musu yace قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان شين ابن عيينة عن أبا بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة ونمتن يازو وجمن زن الله صلى الله عليه وسلم ينا مسا مبايع أكن هجرة چوا شيما ينا سوزي هجرة زوا مدينة عند من زال يكي daka da yazo yayi mu manzo Allah mubaya'a yayi hijira ya taho inda annabi yake yazo yace ya manzo Allah nazo yin maka mubaya'a wa taraka abawaihi yabkiyani amma a gida ya baro iyayensa suna kuka fa qala sai manzo Allah yace da shi irji ilaihima iyayenkan nan da ka sa su kuka ka koma wa adhikhuma kama abkaitahuma yadda ka sa su kuka to ka je ka sa su dariya ma'ana shine ai wato ardihima kama askhatahuma kamar yadda ka fusata su har suka yi hawaye to ka je ka yaddar da su har su yi murmushi je ka sa su dariya je ka sa su dariya wani mutum yazo ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ina so in je in yi jihadi ka bani izini manzo Allah ya ce iyayenka suna rayi yace fa fihi ma fajahid maza koma gida ga asalin filin dagan ka nan jihadi kyautata ma iyaye anan ne zaka yi jihadin ka maza ka koma to sai hadisi na karshe malam yace haddathana abdurrahman ibn shayba qala akhbarani ibnu abil fadiki qala haddathani musa an abi hazim anna aba marrata maula ummi hani binti abi talib akhbarahu yace abu murra intaccen bawan ummu hani yar gidan abu talib ya bashi hadisi أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق يتي وترانا سنهو أبو هوازوا غرين العقيق تارد أبو هريرة فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته رسن ديش غوان ننغرين سيئت لغمر يسا سيئتي عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته amincin Allah da rahamar Allah da albarkan Allah su tabbata gare ki ya ke mahaifiyata ta kulu ita kuma sai ta ce wa alaikassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma amincin Allah su tabbata gare ka, rahmar Allah da albarkan Allah su tabbata gare ka. Fa yaqulu, na'am, sai ya ce da ita, rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Allah ya ji kanki, Allah ya miki rahama kamar yadda kika raine ni ina dan karami. Fa taqulu, ita kuma sai ta ce, ya bunai, ya kai dana, fajazakallahu khaira. Allah ya saka maka da alheri, wa radiya anka, kai ma Allah ya yalda da kai, kama baraltani kabira, kamar yadda ka mun biyayya kana babba bayan ka girma. Qala Musa, yace kana ismu abi huraira, ka sunan abu huraira shine Abdullah ibn Amr, yace Abdullah ibn Amr. To wannan hadisin hadisi ne wanda yake shi ma dhaifi ne kamar yadda muka ji wancan dan uwansa, domin a cikin hadisin akwai Abdurrahman ibn Shayba wanda malaman hadisi suna cewa mutum ne wanda yake dhaifi, sannan akwai Ibn Abil Fadik wanda malamai kaban Ibn Sa'd yake cewa laysa bi hujja, ba aka fa hujja da hadisin sa. Akwai Musa wanda yake shine Musa ibn Yaqub az-Zum'i, wanda shine Ali ibn al-Madini yake cewa dhaiful hadith, hadisin da ya biyo ta wajen shi mai rauni ne, ma munkarul hadith ne shi. Duk hadisin da ya zo ana inkarin hadisin sa, ba a karban hadisin sa. Imam an-Nasa'i yace laysa bi qawiyyin, bai da karfin hadda. Shi yasa ma zamu ji ayati sunan Abu Hurairah shine Abdullah ibn Amr, wanda kuma ba shine sunan Abu Hurairah ba, kaga tabbacin raunin hadda ya faru kenan. Domin sunan Abu Hurairah shine Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, Abdullah ibn Amr kuma shine Abdullah ibn Amr ibn al-As, wannan kuma wani sahabi ne daban. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi kuma shine sunan Abu Hurairah, saboda haka hadisi ne wanda yake dhaifi, wanda yake mai rauni, illa iyaka ga mu ga duka suna nuna mana yadda ya kamata mu kyautata mu iyaye mu darajanta su mu mutunta su. Babban abin da zamu saka musu da shi shine mu yi ta surfa musu addu'o'i suna raye da bayan mutuwansu, mu yi ta musu addu'a. Ai wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ta'ala ya sa mu dace, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Zamu daka ta anan saboda yanayi na lokaci, sati mai zuwa Allah ya kai mu sai mu tashi farkon babi na bakwai. Abinda muka fara daidai Allah ya ba mu lafiya, inda muka yi kuri Allah ya fi mana. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.